Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 6 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan larurar fitsarin kwance.
Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararriyar likita da kuma wata matashiya mai dauke da wannan larurar, sannan za mu ziyarci filimu na ƙwalama.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba za mu kan ziyarci jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da ƙwararriyar likita akan wannan larura ta fitsarin kwance.
Me yasa rana barkamu da sake saduwa da ku a cikin zuwan mu yau da gobe? A yau muna tare ne da Dr. Fatima Jafar Yahaya, wacce za mu tattauna da ita akan matsalar fitsarin kwance. Me yasa rana inda yake yana da waɗanda suke cikin larurar fitsarin kwance? Ya Allah, ƴan ƙananan yara ne ko kuma waɗanda suka fara tasawa? Shi menene ita wannan larura ta fitsarin kwance, inda mutum baya iya rike fitsarinsa musamman lokacin da yake bacci? Likita za ta yi mana bayani cikakke a game da shi wannan larura da kuma in akwai hanyoyin da za a bi domin magance shi. Likita, barka da zuwa.
Barka ka dai.
To likita, kamar yadda na dai gabatar wa mai sauraron, menene ita wannan larura?
Fitsarin kwance baya zama larura har sai idan yana aukuwa a mutumin da shekarun shi ya ci a ce ya daina fitsari a kwance. Domin mun san cewa jariri sanda aka haife shi koyaushe sakin fitsari yake, wannan kuma ya zo ne saboda irin halittar da take rike fitsari da kuma dangantakan shi da kwakwalwan jaririn bai riga ya yi ƙarfi ba. Saboda haka da zarar koda ta tace fitsari ta kai mu fitsara sai ya fita a jariri. To yayin da wannan yaro yake girma, iyaye suna nan suna koya mishi ga inda ake yin fitsari, ga yadda ake yin fitsarin. To sai kaga yawancin yara daga shekara 5 zuwa 7 sun daina fitsarin kwance. Duk sanda iyaye suka ga cewa suna rike da yaro dan shekara 7 ko fiye kuma yana fitsarin kwance, to ya kamata su ba abin muhimmanci domin samun maslaha.
To likita, kin ce daga shekara kaman 7 zuwa sama idan har mutum yana fitsari ya fara zama shiga cikin babin larura kenan, me ke jawo shi fitsarin kwance ya zama an ci gaba da yin sa?
To shi dai fitsarin kwance a manya kenan za a ce, ko kuma a wanda suka fi shekarun da ya kamata a ce sun daina fitsarin, wani lokaci akwai lalura wani lokaci kuma ba lalura. Shi yasa ba a san iyaye su tada hankalinsu. Farko idan har iyayen suka lura da haka a gida, ba za su iya gane ko akwai lalura ko babu ba har sai sun kai asibiti. To kaɗan daga cikin abubuwan da suke taimakawa domin a riƙa yin fitsarin kwance sun haɗa da abubuwa wanda yake da dangantaka da halitta. Wani a halicce ita mafitsarin, inda ake ajiye fitsari kafin aje a yi, muna ce mata bladder da Turanci. To sai ya zamana cewa tana da wani matsala, da zaran fitsari ya fara taruwa ba ta iya rike shi har sai ya kai wani wuri kawai sai ta sake shi. Wasu kuma a jijiyoyin da suke kai sako wurin wannan mafitsarin sune suke da matsala. Idan tana cika ba sa iya takura ta tarike sai kawai su saki fitsarin. To banda haka kuma a wasu zaka ga cewa akwai wani sinadari ne da ake da yake samuwa daga kokolwa shi wannan sinadari in dare yayi yakan dan karu kadan kuma amfani shi shine ya rike mana ruwa a jiki ya rage yawan fitsari to wasu sai kaga ko daren yayi wannan sinadari aikin shi bai yadda ya kamata a ce yana yi da daddare ba to sai ya zamana cewa fitsarin da jiki ke tacewa da koda take aikawa da shi ta zuwa mafitsarin ya yawa yadda kawai mutum yana cikin bacci sai wannan fitsarin ya cika har ya fita a wani lokaci kuma zaka iske cewa a'a wasu kwayoyin cuta ne suka shiga hanyar mafitsarin su ne suke sawa da fitsari na fara taruwa sai ya fita saboda haka iyaye za su mai da hankali ne su ga a'a wannan yaro mai fitsarin kwance yana fadan cewa yana jin zafi wajen fitan fitsari bugu da ƙari a wasu manya masu fitsarin kwance zaka ga cewa a'a akwai wani ciwo ne kaman ciwon siga ita ciwon siga tana tsotsa ruwan jikin mutum duk da aika da shi mafitsara to kin ga akai fitsarin zai rika taruwa da yawa kina to a wannan irin mutane za a ga cewa ko da rana ma suna yawan fitar da fitsari mai yawa so in suka kwanta bacci ma zaka ga fitsari mai yawa yana taruwa kuma zai iya kubcewa ya fita wani abin da yake jawo fitsarin kwance shine taurin bayan gida da cushewan bayan gida a cikin hanji wani lokaci cushewan bayan gida shi ma yakan danne ita mafitsara idan yara ko manya suna bacci har ya sa fitsarin ya kubce ya fita
wato kaman gida mai lalurar basir
eh kuma a'a din ba kowane mai lalurar basir ne yake fama da cushewa da karfin bayan gida ba a wasu mutanen kuma zaka ga cewa wani abu ne ya faru a rayuwarsu ko wani abin damuwa ko wani abin fargaba ko ku rayuwa cikin kunci da takura sai kaga yaron da da baya fitsarin kwanci yanzu ya fara fitsarin kwanci wasu kuma zaka ga cewa a'a da mahaifiyan da mahaifin su ma da suke yara sun yi fitsarin kwanci
wato kamar ana gado kenan
kamar ana gado kenan
to
wanda iyayen shi da ma sun yi fitsarin kwanci shi ma zai iya yi a wani lokacin kuma zaka ga cewa a yaron yana fama da wani irin lalura ne wanda take haifar da rashin natsuwa to wannan lalura ita ma takan zo da matsalan fitsarin kwanci wasu kuma magunguna suke sha manya magunguna suke sha wanda maganin ɗaya daga cikin abin da yake haifarwa shine fitsarin kwanci fitsari da daddare akan gado
to saboda nauyin bacci
eh wani lokaci saboda nauyin bacci saboda zaki ga yawancin waɗannan magunguna ne wanda ya kasa bacci yake sha mutum ne ya je asibiti yana fama da lalurar rashin bacci sai a bashi magani to waɗannan magani a wani lokaci za su iya haifar da fitsarin kwanci
to kenan idan bayan koda ta riga ta gama aikin ta turawa mafitsara kuma ya cika ya kai sako kwakwalwa cewa lokaci yayi da za a saki fitsari kuma ga mutum yana bacci sai kawai su aikata abin da ya kamata kenan
haka kawai sai ta bude sai fitsarin ya fita to shi wannan lalura na fitsarin kwanci za mu iya cewa ya kasu kashi biyu kashi na farko shi wannan mutum mai fitsarin kwanci tun da Allah ya halicce shi tun da ya zo duniya bai taba daina fitsarin kwanci ba tun da ya fara yana jariri yana yaro wanda bai kai shekara biyar ba ya kai shekara biyar duk da haka yana yi ya kai bakwai yana yi sai ya ci gaba har ya girma yana fitsarin kwanci
akan samu irin su kuma
akan samu so kin ga wannan daban to akwai wanda kuma a'a kashi na biyu su da suka kai shekarun da ya kamata a ce sun daina fitsarin kwancin sun daina din amma kuma daga baya duk abin da yayi daga wata shida zuwa sama haka bayan sun riga sun daina sai kuma fitsarin ya dawo to a irin wannan wanda tun farko ya daina sai daga baya ya zo ya fara fitsarin kwancin to iyaye ya kamata su tafi wurin masana din abinci ko ina dalilin hakan
to wani abin mamaki game da shi wannan fitsarin kwancin likita da ke ga da ido biyu shi mai lalurar fitsarin kwancin zai ji fitsarin da kashe shi ya yi sai idan yana bacci ne kadai abin yake faruwa kuma za ki ga wani lokaci kamar yadda muka ce muna yi magana ne akan masu fitsarin kwanci wanda suka fara tasawa ko suka girma wata za ta kai shekara 20 da wata wannan fitsarin ya hana ta aure sau kowane lokaci tana tunanin idan ta yi aure aka gano cewa tana fitsarin kwancin nan yaya abin zai kasance ko kuma idan namiji ne yana tunanin yaya idan na yi aure mata ta gane ina fitsarin kwanci ko kuma muka je bakunta wani wuri yaya rayuwa zai kasance kina ganin yana iya shafar tunaninsu da yanayin yadda suke mu'amala da mutane
hakika matsalar fitsarin kwanci yana ja ma mai fama da shi kunya da kuma rashin ganin kiman kanshi, domin koyaushe zai rika tunani ba ma zai iya zuwa ya nemi taimako ba, ba wanda zai iya gaya ma wannan lalura tashi, saboda abun kunya ne wannan lalura ne na yara, kila ko a yi mishi dariya ko a sa mishi suna ko a rika nuna shi. To wannan gaskiya yana haifar da matsala sosai ga tunanin mai fama da ciwon fitsarin kwanci. Amma ya kamata da ƴan uwa da iyayen mai fama da wannan lalura su san cewa lalura ne ba da gangar bane, ba wai da gangar ne suke kin tara fitsarin ba, a'a yana zuwa da kanshi ne ya fita, kuma abu ne wanda akwai maganin shi a asibiti. Idan an je asibiti za a binciko dalili, kuma sai ai maganin dalilin, kuma sai kaga an samu sauki. Saboda haka ya kamata mu rika wayar mu juna da kai, kuma mu rika tallafa ma juna a irin wannan matsalar.
Dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mun sake dawowa da ci gaban tattaunawar.
To ta yaya za a iya tafiyar da shi lalurar na fitsarin kwanci, kamar yadda kika ce za a iya zuwa asibiti a gida, za a iya wani abu kafin a kai asibiti, ko kuwa dai kawai kai tsaye mutum ya wuce asibiti?
Iyaye ma wanda suke da yara, yaronki ya fi shekara 5 ko shekara 7 yana fitsarin kwanci, da farko za ki fara yin kokarin maganin abin ne da kanki. Uwa sai ta tuna, shin anya tana tashin yaron nan yayi fitsari akai akai? Inda ba ta yi, kowane yaro da irin shi, wani marar nashi da karfi, wani babu, kamar yadda muke bayani a baya ita mafitsarin. To sai ta samu kanta kafin ya je bacci, ana fara shirye-shiryen bacci a sa shi fitsari. Idan aka gama shirye-shiryen bacci, tsaf abin da ya rage kawai ya hau gado ya kwanta, sai ya sake yin fitsarin, kin ga yayi su biyu kenan. To sannan sai ta sa alarm, ta sa wani kararrawa da zai tashe ta kowane bayan awa 2 a rika sa shi yi fitsari. Wasu wannan kadai yana taimaka musu, sai ki ga idan abin ya bi jikin su da kansu suna tashi su je su yi fitsari.
Wato sai kokolwa ta zama musu cewa lokaci yayi, sai ta tashe su
haka.
To
idan wannan bai yi ba, duk da haka iyaye kada damuwa ya shige su, sai su duba su gani idan yamma yayi yaron nan wani irin yanayin abubuwa ake bashi, yana ci ko yana sha. Yaron da suke sha abubuwa masu caffeine a ciki shi ma yana taimakawa wajen fitsari, kamar manya ne wanda suke shan giya, ita ma tana sa wannan lalura na fitsarin kwanci. To sai ka duba abin da kake sha, musamman idan yamma yayi, sai a rage mai wannan yaron yawan abubuwa masu ruwa-ruwa da kuma yawan abubuwa masu dauke da caffeine. Duk ruwan da yaro zai sha, a tabbata ya sha ruwa da yawa tsakanin safe zuwa rana, zuwa farko-farkon yamma ya sha ruwa sosai, saboda jikin shi yana buƙatar ruwa. Amma da zarar yamma yayi nisa, sai a rage yawan ruwan da zai sha har zuwa lokacin kwanciya, shi ma yana taimakawa. To idan aka yi waɗannan dubu su yi ba, to sai iyaye su fara dubawa, shin yaron nan yana rayuwa cikin tsoro ne ko yana rayuwa a takurai? Idan wannan duk babu, sannan sai su ci gaba su fara neman a nan cikin gida, su yi mishi tambayoyi kafin a je gaban likita, saboda su rubuta don zai taimake su. Sai su tambaye shi yana jin zafi wajen fitan fitsari, sai su kuma da kansu su duba su ga yaya launin fitsarin yake, launin ya canja zuwa wani ɗan jajajajar ko kuma wani kala daban. Kuma duk da haka za su iya tambaya bayan gida yana mishi ƙarfi, kuma su lura lokacin da yake bacci yana samun wahalar numfashi don akwai yaran da idan suna bacci zaki ji suna ta wani irin nishari dai wani iri mai karfin gaske kaman akwai abin da yake toshe musu hanyar da iskan take shiga
to wato kaman daga makogwaron su kenan bashin
eh zaka rika jin sautin numfashin da dan karfi to idan an ji wannan shi ma lalura ne wanda yake haifar da fitsarin kunci irin wannan wasu halittu ne a can saman hanci da ya hada da makoshi da sukan yi girma sai su rage yadda iska yake shiga da fita da sauki to yayin da numfashin yake kakarewa yara sukan yi fitsari ko matasa sukan yi fitsari a kwance to duk idan aka yi wannan a gida aka ga ba a samu biyan bukata ba to a tabbata cewa ba a kunyata wannan bawan Allah abin da ya kamata a yi iyaye sai su rika taimakon shi inda katifan da yake kwanciya a tabbata an lullube ta da wani yadi na roba irin wanda ake samu gidan asibiti
wato kamar leda ne mai kauri haka
kamar mai kauri
wanda zai hana shi fitsarin shiga cikin katifa
yawa to sannan idan yaron ya tashi a sa shi ma ya rika bada taimako wajen gyara wurin kwanciya idan wanda zai iya wanki ne a sa shi ya wanke kayan ya goge katifan so duka waɗannan abubuwan bincike ya nuna cewa sukan taimaka ma yaran wajen rage ko kuma wajen maganin wannan fitsarin kunci idan duka waɗannan ba su haifar da wani
ba su yi tasiri
ba to sai a kama hanya a tafi wajen likita idan aka je wajen likita zai tambayoyi masu tarin yawa kuma zai yi gwaje-gwaje idan ya yi gwaje-gwaje zai tura wannan bawan Allah zuwa wurin likitan da shi kwarewan shi akan wannan matsalar ne ta hanyar mafitsara to kuma sai kiga an samu dacewa
to likita kin ce idan aka je asibiti akwai abubuwan da suke to kamar da me ake iya yi ma shi mai lalurar ciwon shi fitsari na kwance din nan magunguna ne ko aiki ne za a iya yi
to ya danganta da abin da ke kawowa kamar a wasu manya za ki ga cewa fitsarin kwancen su akwai wani cuta ne da ta toshe hanyar mafitsarin tana sa fitsari yana taruwa har dare har sai ya fita da kanshi misalin irin wannan cuta akwai duwatsu a hanyar mafitsara ko kuma abin da ake cema wata halitta da ake cema prostate a maza idan ta kumbura takan danne ta rage girman hanyar da fitsari ke fitowa zuwa waje to shi ma yana haifarwa wasu kuma kansa ma kasan wannan hanyar
wato ciwon daji
duka so idan an je gaban likita abin da yake shine yana yin bincike ya tabbata duka waɗannan ba sa nan in har aka samu ɗaya so kinga ko dai ai aikin ne ko kuma a bada magani
ya danganta da irin binciken da
ya danganta da sakamakon da binciken ya bayar
to likita da ƙarshe shi wani shawara za a bawa iyaye da su kuma waɗanda suka riga suka tasa amma suna fama da shi wannan larurar a ciwon fitsari don su kwanta da hankalin su ganin cewa ba ciwo ne irin wanda za a ce gagarumi wanda gida za a cire wani bangare na jikin mutum ba idan yana tare da shi
shawara a nan ita ce na farko ga iyaye su ba da tallafi ga dukkan wani ɗako ɗansu mai fama da fitsarin kwanci su sani cewa duka da zagi da musgunawa ba za su yi maganin al'amarin ba ba ta zama za a yi abin a ɗauke shi daki-daki sannan kuma a kai laluran gaban likita to in kuma babba ne wanda ya kai manzilin kula da kanshi shi ma ya kamata ya san cewa abin da yake fama da shi abu ne wanda za a iya samun maganin shi amma idan ya zauna ya yi shiru to ba yadda za a iya samun taimako sai maimakon ya babbaza a rika mishi dariya sai ya kama hanya ya tafi asibiti ya bayyana ma likita komai kuma duk tambayan da likita ya mishi ya tabbata ya bada amsa
daidai yadda abin yake
kuma amsa cikakkiya kai ya rike komai to daga nan sai ka ga cewa an samu waraka
likita mun gode
Madalla yanzu kuma ga tattaunawar Binta Ibrahim da wata matashiya mai dauke da wannan lalurar.
To har yanzu muna tare da wacce take cikin lalurar fitsarin kwance duk da ke ta ce a saka yi sunanta fa za mu sa mata suna Laraba. Laraba ke matashiya ce shekarar ki nawa yanzu?
Shekara na 13.
Tun yaushe kika fara fuskantar wannan matsalar na fitsarin kwance?
Me ne ba zan ce ba amma na tashi na ga yanayi.
Ma'ana tun daga kina yarinya? To yanzu shekarar ki 13 kina da larurar nan, ya kike ji idan kin tashi da safi kin ga cewa kin yi fitsarin kwance?
To ni ba na jin daɗi saboda ina da ƙanne amma su ba sa yi, kuma kullum ina tashi sai in ga wurina nawa a jiki, kuma ni da ƙanwana muke kwana, amma ita ba ta yin fitsarin, ni kaɗai nake yi.
Ta yawa irin wannan abin da ke fuskanta yake shafar rayuwanki?
Ba zan iya tafiya in je wani wuri in ce zan kwana ba, ko kuma mu yi baƙi mu kwana tare ba.
To yana sa kina jin kunya?
Eh.
A yanayin da kike ciki na ga ki matashi ya kin fara tasowa matsayin ki na budurwa, kina da wannan larurar, kika ji ba daɗi, kika ji damuwa ko kuma kunya?
Eh, dole ne ma mutum ya dinga jin ba daɗi saboda shi kadai yake yin fitsari a cikin kananan yara. Ina jikin ya saboda ni kadai nake yin fitsari a cikin kanni na, kuma ni da kanwana muke kwana a gado, to kuma wuri na kadai ne in na tashi sai in gan shi a jike, ita kuma ba ta yin fitsari.
To me yasa ba ki iya tashi ne da dare ki yi, ko kuwa kiyu ya ce ki sawa ki fitsari ko tsoro?
Ina yi kafin na kwanta, kuma ba na ma shan ruwa bayan mangarba, sannan kuma ina yi kafin na kwanta da dare ma ina tashi.
Ki a tunanin ki me ke kawo miki wannan fitsarin kwanci?
To ni ma dai ba zan ce gashi ba.
To an nemi magani?
To yanzu dai mun fara za asibiti, kuma an bani shawarwarin abin da zan yi, kuma an ban magani ma.
Akwai wani kalubale da ke fuskanta idan kin yi fitsarin kwance?
Ba na jin daɗin yanayin da ke tashi da sanyin safiya, ko da sanyi ko da zafi, ina wanke kayana kullum, kuma sannan ina manta jaushi ya dinga ce mun amalala a gaban kannaina, kuma ba na jin daɗin haka. Ina fatan a ce wallahi wata rana ga nan ni na kwanta wuri na tashi a bushe ba na fitsarin kwance.
Kafin mu karkar shirin namu, bari mu leƙa filin ƙwalamar mu, inda wakilar mu a Ghana Hawwa'u Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da bakuwa da ta gayyato mana.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a cikin shirin mu na ƙwalama, kuma muna tare da Hajji Yakubu Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jollof dawa-dawa. Na san mun yi jollof da dama da yau, amma na dawa-dawa dai ba mu yi shi ba. To malam assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Yau jollof da mu dafa jollof, muna ni tomatoes mu, muna ni da albasa da garlic da pakpo shito, ban wasa da pakpo shito don kamshin shi. Eh muna ni da mai mu, shinkafa mai lafiya, mu use naman kaza. Okay, naman kaza, ina son chicken wings pa. Sa mun use chicken, fuka fukin kaza, mun use chicken wings, da magi magi sometimes in body use magi but now sa garlic the ginger da papo shito she ba shi romu da ya sunan shi curry powder isa kasa main ka kan wuta a ce dai na zazzabke naman kaza fuka fukin kazan ga na samu roman shi shin aji she in soya in aji
yake zubke
naman zubke wa na daddaka ginger kakaduru da garlic
chitaki
da garlic da gishiri da ina da adobo shin sa adobo amma
safarun ruwa
ginger aha
da adobo
da gishiri she in zapke iye na zapke iye zo bisa ba musa wadi na sometimes ma ban sa ruwa amma sometimes ina sa ruwa kuma kadan she tashi don ina son romo wannan naman kazan nan iye da fu she zo doki in soya in aji amma na ji ruwan she mai shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sun sinke cikin shin siyaye yanzu sa kan sabon silver kan sabon silver nan yanzu na diba ruwan naji ruwan jiki kuma naji stock shin zon sa albasa nan da nanyanyan kana slice na shin sa shin zon sa tomatoes da kanshi fresh tomato shin zon sa tin tomatoes kuma cikin na sa tin tomatoes shin kawo ga garlic da onion da wanga da nayin shin zon sa sometimes cikin oil in raw nan na sa curry powder don ya bashi kamshi bayan curry powder nan no shin sa albasa kin gan gidan duka yayi kamshi kowa ya shiga kinji eh me yake dafawa isa yayi haka nan no shin zo na musawa sometimes na yin kawo naman da na so yanzu sa naman kazan sometimes kon ban sawa amma bayan na ya kan gan nan ban sa ruwa ban sa komi shin kawo perfume rice na yanzu wanke zuba she in musa ya shiga kin gan shinkafa yayi karfi na shinkafa ina jollof ban musawa daga na zuba cikin na musa na rufi dan zo ya nuna aka nan ki dafa jollof it's on my hands
okay
isa nan ya kana na shin zon sa shinkafa cikin sauce da nan yin nan in zon sa shin zon sa amma don da wada wannan ban sa shinkafa straight na zon zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwa dai na zon zuba stock
wanda aka
dafa aka dafa zabke da shi naman kazan shi dan zuba ina zuba shi in daddaka da wadawa shin zuba kai shin rufi shin taso ya fara tafasa kin ji da wadawa shin zo wanke shinkafa shin zuba shi sauran stock na zo zuba kai in measure na rufi inside gishiri na rage wuta ban tabawa ina dafa jollof ka zo kai skin ka sa min tato na fushi da kai don ni ban motsa cikin jollof ina da special saucepan for jollof ina zo ya nuna na yin kulle ido na kan gan dafa jollof na yin dafa jollof pa ma jollof ma ka diba na yin dafa abinci ma na ta taba sada abinci kuma da take sada abinci da su ba da data tayar da workers da take biyan su su tashi su sa wuta yaki na tana tayar da mu muna kuka kaman yaya mu da suke aiki sai ta ce ku mata ne ku koyu jau na gode mamma na don sai dai ce ban dafa abinci na yin dafawa isa da haka nan nan jollof na ya nuna shin zon self inda ba da wadawa ne kin ga nazo na slice carrot the green pepper the spring onion she da yadda fun nan shin zuba kai shin daga shakan daga shakan shin self
juya
no she green pepper the spring and the carrot in she ya mix shin self na ko shi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma shin zon kara salad healthy salad
zamu zo mu yi batun salad din nan sabon sati bari mu dakata anan
to masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu ne yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
That's the best.